الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد يو أشرن دبقية قوات رمضان هجراء النبي صلى الله عليه وسلم تدبودة لريه قدود ثلاثون دهدو ونرانا تايديدي دبير قوات تقوص نشكرا تدبو بيو دقو مشاوك وتميلادية ذا متاش آية تهم سند ترى أتكن سورة الأنفال إن شاء الله كما wannan karatu namu shine zai zama daga shi sai na karshe gobe insha Allah za mu sa aya akan karatun mu na tafsiri a wannan shekara na wannan Ramadan din wannan shekara sai Allah ya kai mu kuma mu dora akan nan muna fata mu karasa wannan sura ta Al-Anfal a gobe insha Allah tambayoyin da suka zo dan Allah ina neman hukuncin wanda zai saya wa mutum mashin a daidaita sahu akan kuɗi 400 ya kuma bashi haya akan kuɗi 840 wai ya tara masa a wata 14 kullun 2000 wata 60 dan Allah hakan ya halatta a addinance wannan yana da tafsili idan ka dauke shi akan cewar ka bashi haya ne kullun haya purchase ya kuma bashi ya kuma bashi haya purchase wato shine haya purchase kenan wato wannan yana da tafsili idan ya bashi haya a matsayin mashin nasa ne kullun zai rinka kawo masa 2000 iyakacin wata 14 kamar yadda suka yarjejeniya da shi wanda idan ya gama biyan kudin hayan in ya so sai ya ce ya bar masa mashin din to wannan shine al-ijara wal-iqtina ko al-ijara al-muntahiya bit-tamlik wani ya daga cikin sababbin mu'amala da malamai suka yi istintaji cewa ya halatta to kaga a cikin wannan mashin din nan nasa ne shi wanda mai wanda ya sai mashin din nasa ne idan da za a yi hadari wannan shi zai dauki wannan asara idan wani babban gyara ne kamar inji ya buga za a gyara inji ko za a canza inji wannan nasa ne amma dan kananan gyara kamar faci kamar juyan bakin mai wannan din yana kan shi direban zai iya yin wannan zai iya sanya hatta babban gyaran ma akan direban amma direban zai bi shi bashi akan cewa shi zai biya daga cikin abin da ake samu sai ya rage daga cikin abin da ake bashi wannan ta halatta wannan mu'amala ce wanda yake ta ya halatta kuma yana daya daga cikin uslubi na kasuwanci da bankunan musulunci suke yi wanda fatwoyin malamai ya jaza musu fatawan majma'ul fiqh al-islami bazan rike na wace shekara ba sun yi fatawa akan wannan al-ijara al-muntahiya bit-tamlik bayan tattaunawa masu yawa daga malamai suka ce ya halatta ai wannan a bayar da abun haya idan an gama hayar in ya so mai hayar ya ce zan sayar maka da wannan mashin din amma abinda zaka biya ni ya zamanto wani abu ne wanda dan dai kai a ce ba ai ciniki ba bai taka kara ya karya ba tunda ya mayar da kudin sa har dari ba a wajen haya da yake bayarwa ko kuma idan aka kare yace idan aka kare na baka saboda haka tun a farko za a yi jam'i kenan tsakanin haya da kauta wanda yake ma hada ciniki na haya da kuma mu'amala ta kyauta ya halatta a cikin shari'a domin ba su ci karo da juna ba ko kuma yace masa wato ya bashi haya idan ya gama wannan wata 14 to sai a yi ma wannan mashin din kima a kasuwa kimar sa nawa ce yanzu abinda ya kama na kima sai ce to zan sayar maka na sayar maka ka mallake shi to wannan din hanya ce na yadda maimakon bankuna za su yi haya purchase da ake wanda yake mu'amala ce ta riba za su yi mu'amala wadda ke ta dace da shari'a wata fuskar mu'amalar da za su yi shine su yi cinikin murabaha yanzu kamar shi wannan mashin din kaga 400 yake a wajensa amma ƙarshe abin da zai samu 840,000 har ya ninka. To zai iya cewa haka din, ya ce ga wannan mashin din na sayar maka a 840,000, ni a wajena a 400,000 yake, amma za ka biya ni cikin wata 14, amma mashin naka ne. So da ka duk abin da ya faru kai za ka ɗauki nauyi. To a lokacin nan kuma kaga tsakaninka da shi bashi, don haka idan ya jinkiri bai biya ka a cikin wata 14 ba, baka da ikon ka ce za ka ƙara masa, ka ce bari in ƙara maka wata biyu, amma za ka ƙara mun abin da zai kamata. Maimakon ka biya ni 840,000, 900,000 za ka biya ni, wannan sai ya zamanto ƙarin riba ne, domin a maimakon ajali ne. To yawanci bankunan musulunci sun fi zaben na farko din nan yawancin mu'amalar, saboda akwai maslaha a ciki cewa za su mallaki abin a hannunsu. Shi ko wannan ka riga ka bashi, ya zamanto tsakaninka da shi sai bashi. Saboda haka in ba ka karbi jingina bane a wajensa wanda ka rike, baka da abin da zaka dogara da shi idan bai biya ka bashinka ba. To ko da yake yawanci in an yi irin wannan mu'amalar, in babu wato sanayya da aminci, akan shartanta kan cewa a kawo jingina, ko mutum ya bada jinginar gona ko fili ko gida, ko kuma jinginar wani mai, ko kuma kafala garanti din wani wanda yake zai iya biya idan ya samu aka samu rashin biya. Amma dangane da yanda bashin aka rubanya shi yawa haka, wannan ciniki ne. In ka yadda shikenan, in baka yadda ba sai ka kyale masa kayansa. Shi kuma in bai samu wanda zai bashi a haka ba, dole ai zai rage farashin, dole zai rage. Ya hukuncin zakka yake game da kudin dan kwangila wanda yayi aikin amma ba a biya shi ba, shin zai fitar wa duk lissafin kudinsa har wanda yake bi bashin kwangila? A wanda yake bin bashi, idan aka biya shi, akwai fatoyi da dama na malamai, amma abin da yake a matabar Malik rahmatullahi alaihi shine wanda yake bin bashi, idan aka biya shi bashi, komai dadewar da yayi, komai shekarun da zai fitar masa zakkali na shekara daya, ko ba sa tafsili a duba a gani bashin nan ana da ikon a biya ba a biya ba, ko ko ba a da ikon a biya ne ba a biya ba, kowane irin bashi ne, ko da lokacin yayi ko lokacin bai yi ba, in dai ba a dawo maka da kudin ba, baka mallake su ba kenan. Mulkin ka ga wannan kudi mulki ne ba haqiqi ba, ba mulki ne cikakke ba, sai sun shigo hannunka kake da mulki cikakke akan kudin, dan haka sai lokacin da aka biya ka wannan kudin kwangilan, sannan zaka fitar da zakka, kuma ta shekara daya zaka fitar. Idan kuwa abin bai kai shekara ba daga lokacin da ka fitar da zakkarka, to shikenan sai ka jira shekarar da kake fitar da zakka, sai ka hada tare da kudinka ka fitar da su gabaki daya. Sannan neman addu'a, sa shi cikin addu'a, Allah ya biya masa bukatunsa na alkhairi. Amin. Allah ya biya maka bukatunka na alkhairi, kuma dukkan mu Allah ya biya mana bukatunmu na alkhairi. Duk wanda suke wasiya kan ai musu addu'a, da wanda ƴan uwansu ko mahaifansu suke kwance ba su da lafiya, da wanda ƴan uwansu suke fatan Allah ya shirye su zuwa ga addinin musulunci, ya jefa hasken musulunci a cikin zukatansu, duk muna addu'a a wannan wata mai albarka, a wannan majalisi mai albarka na karatun alqur'ani. Muna tawassuli da abin da Allah maɗaukakin sarki ya sanya na saukar mala'iku da saukar sakina a cikin majalisi irin wannan. Allah maɗaukakin sarki ya amsa mana addu'o'inmu baki ɗaya, ya biya mana da duk ƴan uwannan namu waɗannan bukatu namu gabaki ɗaya. Sannan wannan shi ma ya ce, addu'a nake so a taimaka mana a kan garinmu Bama. Bama yana cikin matsala, mun rabu da iyayenmu gari-gari, ƴan uwa musulmi a taimaka a yi mana addu'a. Allah ya yi muku wannan hali da kuke ciki, kuma Allah ya sani muna yi muku addu'a fi sirri wal alaniya, a ɓoye da kuma a bayyane, da ku da dukkan sauran ƴan uwa wanda suke cikin wannan nahiyan, wato ƙananan hukumomi da birane na garin na jihar Borno da jihar Yobe da kuma sassa na jihar Adamawa, kan abin da suka shiga na tashin hankali da tsanani da rashin abinci da rashin kwanciyar hankali da kashe-kashe da ake yi kusan kowane gida zaka je zaka ga, imma an kashe musu wa imma kuma wani ya bata ba a sani ba, ko yana da rai ko ba shi da rai. Muna addu'a Allah maɗaukakin sarki ya yaye ma ƴan uwanmu musulmi wannan tsanani. Allah maɗaukakin sarki ya kawo musu ɗauki, ya kawo musu zaman lafiya da kwanciyar hankali, ya tabbatar musu da aminci, ya azurta su daga cikin talaucin da suke ciki, yayi musu hali da suke ciki na yunwa da tsanani da rashin kwanciyar hankali. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Allah ta'ala ya ce wala yahsabanna alladhina kafaru sabaqu innahum la yu'jizun wa'idu lahum mastata'tum min quwwatin wa min ribati alkhayl turhibuna bihi adu wallahi wa aduwakum wa akharina min dunihim la ta'lamunahum wallahu ya'lamuhum wa ma tunfiqu min shay'in fi sabilillahi waffa ilaykum wa antum la tudlamun. Allah ya ce wala yahsabanna alladhina kafaru sabaqu, kada wani mai tsammani ya tsammaci cewa waɗanda suka kafirta sun tsere, wato sun tsere daga wato abin irin azabar da ta faru ga waɗansunsu, ga sauran kafirai ta fada gare su. Innahum la yu'jizun, su ba masu gagara bane, wato ba masu gagara Allah bane. Akwai kira'a biyu a wannan aya. Kira'a ta farko ita ce wannan wala yahsabanna alladhina kafaru sabaqu, kamar ita ce kira'ar Hafs da Ibn Amir Ash-Shami da Hamza. Kira'ar sauran qurra'u kuwa wanda yake ita ce ma'anarta, yawanci mutane suke fassara ayar da ita shine wala tahsabanna alladhina kafaru sabaqu, kada ka taba tsammanin cewa kafirai sun tsira, kada ka taba tsammanin cewa kafirai sun tsira. Amma a kira'ar wala yahsabanna alladhina kafaru akwai taqdiri, shi yasa ake taqdirin alfa'il, cewa an shafe fa'ilin, waɗansu kuma su mayar da fa'ilin ya zuwa ga wato kafirai waɗanda suka warware amana, wanda Allah ta'ala yake cewa inna sharrad dawabi indallahi alladhina kafaru fahum la yu'minun alladhina ahadta minhum thumma yanquduna ahdahum fi kulli marratin wa hum la yattaqun wala yahsabanna. To waɗannan masu wannan sifa, waɗanda suke warware alƙawarinsu da Allah, kada su taba tsammanin cewa kafirai sun tsira, sun tsere ma Allah. Wannan shine ake yi da takdiri, ai wala yahsabanna hasibun alladhina kafaru sabaqu. Idan ku a qira'at ta ce wanda ke tace qira'an sauran qurra'u baki ɗayan su, wala tahsabanna ya rasulullah, kada ka taba tsammanin kafirai sun tsira. To alakin alqira'atayn, wannan ayar tana nuna cewa kada mutum, kada wani ya taba tsammanin cewa dan kafirai sun ci gaba da jujjuyawa a bayan ƙasa, ba wai yana nufin sun gagara Allah bane, sun tsere. Kada ka taba tsammanin sun tsere. Wato Allah madaukakin sarki ya ambaci al'adar sa tare da kafirai, cewa kamar yanda ya samu kafiran nan a wajen yakin Badar, to haka al'adar Allah take tare da wanda suke kafirta ayoyinsa, sune Fir'auna da wanda suka zo bayansa. Kada bi ali Fir'auna walladina min qablihi. To kaga anan su sauran waɗanda suka tsira daga cikin Quraishu, wanda ba a kashe su ba, sai su je su ce to ai a gashi mu mun tsira, saboda haka za mu ci gaba da shiri domin mu je mu ɗauki fansa ga 'yan uwanmu. Haka kuma sauran kafirai waɗanda suka yi alƙawari da annabi sallallahu alaihi wasallam suke tunanin warware alƙawarinsu, ko ma har sun fara ɗaukan matakai na warware alƙawarinsu, su ne Yahudawa na Madina. Sai su ma su rinƙa tunanin kan cewa sun tsira. Me yasa suna ganin kan cewa Quraishu ai ba gwanaye bane wajen yaƙi, kamar yadda Banu Nadir suka gaya ma annabi sallallahu alaihi wasallam bayan sun dawo, bayan ya dawo daga yaƙin Badar, suka ce kada ka tsauka dan ka je kai yaƙi da mutane waɗanda suke shigege a sha'anin harkar yaƙi, ba su san yaƙi ba, ba su jarraba yaƙi ba, ka samu nasara a kansu duk da kuna ganin ba ku da yawa, inda mu ne kai yaƙi za ka san su waye mayaƙa. Haka suka gaya ma annabi sallallahu alaihi wasallam. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya musu shiru. To wannan ayar ta kunshi ansa ga irin waɗannan. Kada waɗannan kafirai su ɗauka sun tsere ma Allah, sun gagara Allah. Allah ya ce innahum la yu'jizun, su ba masu gagara ba ne. Ba a faɗi cewa ba wa za su gagara ba, saboda an sani suna tsammanin za su gagara Allah. To su ba masu gagara Allah ba ne. Sai aka yi shiru, ba sai an faɗi kan cewa wane ne wanda suke tsammanin za su gagara ba, Allah ya kore kan cewa ba za su gagara Allah ba, domin Allah maɗaukakin sarki a can ya ce wallahu bima ya'maluna muhit, Allah ne kewaye wa sai ne da abin da suke aikatawa. Saboda haka duk abin da za su yi suna cikin ikonsa da saninsa. Wannan narko ne a daban tsoro, ban tsoro ne Allah maɗaukakin sarki yana ba da tsoro, yana ba makafirai tsoron rukunsa kan cewa kada su ga kan cewa yanzu wato sun tsira, su ɗauka kan cewa sun sha kenan. Su ba za su gagara Allah ba indai suka tsaya a cikin kafirci, domin sunnar Allah da ya ce ka da bi ali fir'auna walladina min qablihim, kamar yadda ta samu su waɗanda aka kashe wajen yaƙin Badar, su ma za ta same su. Abu ne na lokaci, saboda komai akwai ajalinsa a wajen Allah. Dukkan irin ƙawazucinka da dukkan irin yadda kake so ka gaji ka nuna kan cewa ka gagara Allah, ba za ka sa tsarin Allah ya canza, sai ajalin ya zo sannan abin zai faru. Kuma duk yanda muminai su ma suke so su ga aya, su huce haushi akan wannan abin, ba za su gaggauta abin da Allah maɗaukakin sarki bai gaggauta shi ba, saboda Allah shi ne wanda yake komai a wajensa yana da ajali. Amma muminai Allah ya gaya musu da irin waɗannan aya domin su san kan cewa alƙawarin Allah gaskiya ne, kafirai ba za su gagara Allah ba. Sannan Allah ya ce wa a'iddu lahum mastata'tu, ku yi musu tanadi wato iyakar kunku, min quwwatin, tanadin abinda kuke da shi na yin wato na ƙarfi, wa min ribatil hayl, da kuma na wato daure dawaki, turhibuna bihi aduwwallah, da kuke tsoratar da, da za ku rinka tsoratar da maƙiyan Allah da wannan tanadin da kuka yi, wa aduwwakum, da kuma maƙiyanku, wa akharina min dunihi, da kuma waɗansu waɗanda ba su ba, la ta'lamunahum, ba ku kuba fa sanusu, Allahu ya'lamuhum, Allah yana sane da su, wa ma tunfiqu min shay'in fi sabilillahi yuwaffa ilaykum wa antum la tuzlamun, abinda duk kuka ciyar na wani abu a tafarkin Allah wato domin taimakon addinin Allah, yuwaffa ilaykum, za a cika muku ladansa, wa antum la tuzlamun, alhali ku ba a zalunta ku da komai. Wannan ayar wato yadda daular musulmi ya kamata ta kasance wajen tanadi domin tabbatar da ƙarfinta, domin kada wato domin musulmi su zamanto koyaushe cikin shiri. Wannan umarni ne ga daular musulmi. Allah ta'ala ya ce ku musulmi ku yi musu wannan tanadi, yayin da aka fuskantar da umarnin gare su, ana nufin wanda zai tsaya a tabbatar an yi wannan shine waliyul amr, shugaban musulmi, sarkin musulmi, ya tabbatar cewa musulmi sun yi tanadi gwargwadon iko na ƙarfi. Me ya ƙarfin? Annabi sallallahu alaihi wasallam ya fassara shi a cikin sahih Muslim, yace ala innal quwwata ar-rami, ala innal quwwata ar-rami, ala innal quwwata ar-rami, ƙarfin da Allah yace ai tanadi shine harbi, ya faɗa haka har sau uku. Dan haka har Annabi sallallahu alaihi wasallam yace duk wanda ya iya harbi sannan ya bari har ya manta shi, wato wannan yana daga cikin laifi. Dan haka umarni ne da Allah ta'ala yace wa musulmi su tara ƙarfin soja. Daular musulmi dole ne ta zamanto mai ƙarfin soja. Menene hikimar na abu kuma guda biyu aka ambata? Aka ce quwwa, wannan ya haɗa dukkan nau'i na ƙarfi, dukkan abin da zai tabbatar da ƙarfi. Ambatan harbi ba wai ya nuna kan cewa shi ne iyakar ƙarfi ba, a'a, a cikin abin da yake tabbatar ma da wato daula ƙarfi na yaƙi shi ne ƙarfin kayan harbi. An ambace shi ne domin ambatansa da ya zo a cikin hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam ba ya kore dukkan sauran abu na karfi ba, yana daga cikin karfi, karfin jiki. Musulmi bai kamata su zaman to lakwab ba, ba za su iya kai hari ba, gudu ma ba za su iya maballanta na su kai hari. Kamar yadda bayan Jafar Allah ya ji kanzu yake cewa, yake cewa mu yanzu ma sai ka ga musulmi yanda za mu tanadin da an kawo mana hari, yanda za mu guduma waɗansu gudun ma ba zai yi maballanta na, a ce ka tsaya kamar yadda hari saboda lalacewa. To bai kamata Allah ya ce ma musulmi kaga yayin wannan fardu kifaya ne, farilla ce ta wajibi ta haɗe al'umma gabaki ɗaya. Yayin da musulmi suka zamanto daula, dole daularsu ta zamanto wato a shirye take cikin ƙarfi. Shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam aka ruwaito yana yin sukuwa akan doki, su yana yin tsere akan doki, yayi sukuwa akan dawaki waɗanda aka tanade su don tsere daga faniyatul wada har zuwa ga masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam. Waɗanda suka san Madina, faniyatul wada shine wani waje da ake ce masa mafrushatul amir, a hanyar da take zuwa daga harami wanda za ta kai ka jami'a islamiyya, wajen kilomita 5 ne. Dawaki da aka tanade su domin yaƙi, wato domin sukuwa, ya sukuwa a kai. Wata ran annabi sallallahu alaihi wasallam an kawo masa doki ba ko sirri haka ya haushi, lokacin da aka ji wata ƙara a Madina, ya hau kan wannan dokin daga shi sai linzami kawai. Yaje ya duba wajen garin Madina ya dawo ya ce lan tura'u, kada ku ji tsoro, babu komai. Sannan ya ce inna wajadnahu bahra, mun samu wannan dokin sai ka ce teku wajen ƙarfi. Haka zalika ya yi kuma yi sukuwa akan dawaki wanda bai musu wannan tanadin ba, daga saniyatul wada zuwa masjid bani Zuraiq. Masjid bani Zuraiq shine wanda yake a farkon wajen Sih kenan, ana a bai kai masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam bai fi kamar kilomita 3 ba, wanda a cikin wannan tseren da ake har Ibn Umar yace shi ma ya kasance a ciki, kuma annabi sallallahu alaihi wasallam yana tsere, hatta akan taguwa ma yana yi, taguwarsa ma yana shirya ta da tsere. Wata ran akwai wata taguwa ta annabi sallallahu alaihi wasallam da ba a tsere mata wajen tsere, wajen sukuwa, sai wani balaraban daji ya zo da raƙuminsa, aka yi tsere, sai balaraban daji ya tsere ma taguwar annabi sallallahu alaihi wasallam, hankalinsa bai ya tashi, ga wani baƙo ya zo daga ƙauye ba san kowaye ba, ya tsere ma taguwar annabi sallallahu alaihi wasallam. Sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kwantar da hankalinku, haqqun ala Allah Allah yartafi shay'un min ad-dunya illa wada'ahu Allah, haqqi ne a wajen Allah, babu wani abu da zai dauka na duniya sai Allah ya kaskantar da shi. A ce kullun ita ce ta farko sai Allah ya nuna mata karshen ta. Duniya haka take, kullun kana tsammanin kai ne a sama, to tana sai Allah ya nuna maka karshen ka. Ash-shahid anan wajen wannan dina daga cikin tanadi da annabi sallallahu alaihi wasallam wato ya kasance yana yi da shiri, zamantowa cikin shirin yaƙi, yanda zai zamanto mutum yana da ƙarfin jiki kuma yana da ƙarfin mayakan, yana da ƙarfin makami na yaƙi, yana da kayan yaƙi wanda zai yaƙin tare da su. Aka ambaci guda biyu, an aka ce min quwwatin wa min ribatil khayl, da kuma ɗaurewar wato dawaki, wato ɗaukan dawaki waɗanda za a tsare su domin jihadi. Daga nan ne aka samu al-arbita ribat, wato garuruwa waɗanda suke a gefen teku, waɗanda koyaushe ya kamata a samu sansanin musulmi a wajen. To in aka yi wannan sansanin, yawanci za ka ga wato akwai ingarmammun dawaki, wato dawaki horarru waɗanda ake za a iya amfani da su wajen yaƙi, wajen kuma su gudu su dawo domin su haɗu da wata ƙungiya ta musulmi su sake kai ɗauki. Suna tsayawa a gaɓa ta al'ummar musulmi, ta daular musulmi, inda za a iya kawo wa musulmi hari. Waɗanda suke zama a cikin nan wajen su ne aka ce idan sun mutu aljanna kawai za su shiga, su ne masu yin ribat kenan. Ribatu yawmin fi sabilillahi khairun min ad-dunya wa ma fiha, tsayawa ka yin ɗaya a nan wajen ya fi duniya da abin da ke cikinta. To Allah ta'ala ya kwadaitar da musulmi, ya umarci musulmi, wannan umarni ne, wal amru yaqtadi al-wujub, yana nuna wajibci. Dan haka yayin da musulmi suka yi sake, daular musulmi ta yi sake wajen tanadin kayan yaƙi da tabbatar da wato ingancin jiki da lafiya a cikin musulmi mayaƙa, a cikin musulmi wanda suke su ne mayaƙa, ba sojoji ne kawai suke yaƙi a addinin musulunci ba, in a cikin daular musulmi kowa mayaƙi ne. Amma abin da ya zo ya faru a cikin daular Uthmaniyya daga baya na ce an yi runduna waɗannan su ne mayaka kawai sojoji sauran mutane kuma tsaya sai dai a kare su kuma wanda yake shine yanzu tsarin da ake ciki yanzu akwai sojoji sauran mutane kuma kawai suna zaune sai dai sojoji su kare su wannan ba shine tsarin musulunci ba kamar yadda Imam Nawawi ya tambihi akan wannan daular musulmi kowa wato yana da tanadi na soja yanzu baka gani kasar Isra'ila kowa a Isra'ila sai ya je yayi hidimar soja an koya masa yaki yawanci yaƙe-yaƙen Isra'ila da ake koyawa wayannan reservists din ake zubawa waɗanda yake suna zaune ƴan gari ne ma'aikata amma dole sai sun je sun yi shekaru suna hidimar soja kowa a garin Isra'ila haka yake kowa sun sa masa banda balarabe banda larabawa da yake akwai sun sa akwai larabawa ƴan Isra'ila banda su ba sa yin wannan saboda ba a da aminci da su amma druz ƴan addinin druz kenan kun san wanda za ku san cewa ba musulmi bane kenan yahudawa sun yadda da su suna shiga cikin sojan Isra'ila ana musu wannan hidimar druz wata firka ce da suke da'awar musulunci amma ba sa sallah ba su yadda da annabi sallallahu alaihi wasallam ba da dai kuma abubuwa waɗanda yake san har haɗo daga cikin addinin yahudanci da addinin ƙarya suka har haɗa suka ce shine addinin su da kuma abubuwa na addinin musulunci to a shahid anan wajen daular musulmi Allah ya sanya tanadi domin yaki wato fardu kifaya ne kuma Allah ta'ala ya ce turhibuna bihi aduwallah hikimar yin wannan shine wato hikimar yin wannan tanadin domin ku jefa razani ku tsoratar da maƙiyan Allah maƙiyanku da wannan tanadi naku domin in suka san cewa a shirye kuke to ba za su kawo muku hari ba akwai sunan da suke faɗansa a cikin soja irin wannan abin wato ba wai yaki zafi ba kai tanadi wanda zai sa abokin gaba yaga abokin gaba ya zamanto kan cewa yana jin tsoron ya ce zai kawo hari gare ka ko da baka yi amfani da kayan yakin ba amma ka zamanto ya san cewa kana da kaza yanzu kamar yanda dauloli yanzu suke kokari kamar yanda daula take kokari ta samu makaman suke zo su kokari samu makaman nuclear ba wai dan su yi amfani da shi ba dan su jefa razani kada a taba su domin in aka taba su an san cewar komai zai iya faruwa tunda suna da wannan makamai na kare dangi saboda haka ba wai yawan lokaci ba ana amfani da su ba ana samun su bane dan a amfani da su a'a dan a tabbatar da karfi to kaga Allah tun ya gaya ma daular musulmi ku zamanto haka kuna cikin shiri na karfin soja wanda za ku jefa razani a cikin zukatan makiya Allah sai Allah ya fara da su suwaye makiya Allah makiya addinin Allah duk wanda ku yake kin addinin Allah makiyan mabiya addinin Allah ne shi yasa yace adu wallahi wa aduwakum kuma makiyanku saboda sun ki Allah dole ku suki musulmi duk wanda yake Allah dole yake masu bin addinin Allah sannan yace waɗannan ya hada mushrikai da yahudawa jinsin su guda uku gabaki daya kabilun su wanda adawar su ga annabi sallallahu alaihi wasallam ta bayyana saboda adawar su ga addinin Allah wa akharina min dunihim da waɗansu waɗanda suke ba su ba ba mushrikai ba kuma yahudawa ba to anan malamai sai suka ce su wane ne waɗannan amma alqur'ani cikin hikimarsa sai ya yi shiru domin ka dauka kowa wanda yake ba waɗannan ba zai shiga ciki saboda haka Rum da Farisa sun shiga ciki wanda ku ba ku san su ba amma Allah ya san su dan a lokacin nan ba a san ma cewa adawar za ta kai gare su ba dan farkon musulunci adawar da yahudawa adawar da mushrikan quraishi ne da yahudawa kawai Rum da Farisa daga baya ne daga cikin waɗanda wa akharina min dunihim la ta'lamunahum Allahu ya'lamuhum akwai munafikai wanda sau da yawa ma alqur'ani yana sifanta su da wannan sifar ba ku san su ba amma Allah ya san su wa min ahli almadinati wa mimman hawlakum min al'arab munafiqun wa min ahli almadinati maradu 'ala an-nifaq la ta'lamuhum nahnu na'lamuhum daga cikin waɗanda suke kewaye da ku ƴan ƙauye a kewaye da Madina akwai munafikai daga cikin mutanen Madina ma akwai munafikai tun kan gare a cikin munafunci ba ku san su ba mu muka san su inji Allah ba kwa sanin su mu ne muke sanin su to kaga wannan ya wato hatta su ma munafikai abinda zai jefa razani a cikin zuciyarsu kenan idan suna ganin karfin soja in suna ganin musulmi kullun a cikin shiri suke amma yayin da aka zamanto ba a cikin shiri shikenan sai ya zamanto mun zamanto kumfa kamar kumfar teku kamar yanda yanzu muke ba mu da daula ta musulunci wanda za ta tsaya ta tabbatar da wannan umarni na Allah jalla wa'ala babu da wannan tanadin saboda haka muka zamanto kumfa kamar kumfar teku kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa idan akhadtum bi adnabil baqar, yayin idan kuka yi ruko da wato jelar shanu, wato kuka maida hankali akan noma da neman duniya, wa taraktumul jihada fi sabilillah, kuma kuka bar jihadi a tafarkin Allah, ba kwa masa tanadi ba kwa yinsa, sallallahu alaikum dhulla, Allah zai sallata kaskanci akan ku, la yanza'ahu minkum hatta tarji'u ila dinikum, ba zai cire wannan kaskanci ba har sai kun dawo zuwa ga koyarwa addininku. Shi yasa yanzu din kaga musulmi ba shi da kima. Yanzu aka taba dan America guda daya, duniya sai ta tashi akan an kashe dan America guda daya. Amma musulmi nawa ne ake kashewa? Kullun kaji an kashe musulmi daruruwa a Iraq, a Pakistan, a Misra, a Syria, a nan ma cikin nan Nigeria, kullun haka za ka yi taji, yau an kashe mutum kaza, yau an kashe mutum kaza, duk domin me wannan yake tabbata? Saboda mun zamanto gusa'un ka gusa'i sai, mun zamanto kamar wato tamkar, wato kun fatce ku. Shine Allah madaukakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa wallahi Allah madaukakin sarki zai cire muku kwarjinin da kuke da shi a wajen abokan gabanku, ya sallada muku kaskanci da ba zai cire muku shi ba har sai kun dawo zuwa ga addininku. Allah ta'ala sannan ya ƙara ayar da cewa abinda duk kuka batar a tafarkin Allah, abinda duk kuka batar da shi wato a tafarkin Allah, ma ma'ana domin taimakon addinin Allah, Allah zai cika muku ladansa, ba za a fice ku da komai ba. A cikin wannan akwai faɗaitarwa kan infaki a tafarkin Allah, domin wannan tanadin, yin tanadi domin a tabbatar da ƙarfi ga daular musulmi ba zai yiwu ba sai da kuɗi, ba zai yiwu ba sai da kuɗi. Sai da kuɗi za a sai kayan harbi, sai da kuɗi za a sai dawaki, sai da kuɗi za a rinka kula da su. Daura doki yana da muhimmanci, shi yasa ma a shari'a ta yadda da cewa za a iya yin waƙafin doki, mutum ya bayar da dokinsa ya ce ya mayar da shi waƙafi fi sabilillah, ba za a sayar da shi ba, ba za a ci gadansa ba, domin kawai yaƙi a tafarkin Allah. Kamar yadda Khalid ibn al-Walid yayi, yace innakum tadlimuna Khalida innahu ihtaba taw a wata riwayar habasa adra'ahu wa atadahu fi sabilillah. Khalid ya tsare, ya mayar da shi waƙafi, ya mayar da wato adra'ahu silkensa, wa atadahu shine wato dawakinsa, ya mayar da su waƙafi fi sabilillah. Dan haka dukkan shi yasa aka kwadaitar kan batarwa, domin wani daga cikin sadaka. Akwai wanda yake ba za su iya zuwa su yaki ba, to sai kan yakin su mai da shi waqafi fi sabilillah, su fitar da kuɗi daga cikin abin da suke da shi domin a taimaka ma daula ta samu ƙarfin yakin da za ta tsare al'umma, ta tsare mutuncin addini. To wanda duk yayi wannan, Allah madaukakin sarki zai cika masa ladansa. Wannan kwadaitarwa ne kan infaki. Saboda haka sadaka ana yi domin fi sabilillahi, kun ga yana daga cikin abin da ake bayarwa na zakka ma fi sabilillahi, domin tanadin jihadi, da kuma sadaka ta sunna, da kuma sadaka ta sadaqatun jariya, ita ce waqafi, mutum kai sadaqatun jariya domin hidimar jihadi. To amma wannan fa duk ana maganan jihadi da Allah madaukakin sarki ya kallafa ma daula, ba waɗansu kungiya su ce jihadi suke yi ba, kungiya bata jihadi. Shehu Usman lokacin da yake kira ya zuwa ga Allah, duk tsawon abinda aka rinka musu ba su ce jihadi suke ba, ya dai ce sunna ne mutum ya zamanto yana da makami. Amma lokacin da ya ce su hijira, saboda an matsa musu lamba, sarakunan hada sun matsa musu lamba da suka tashi suka yi hijira, sai ce to dole ku kare kanku, ba zai yi ku kare kanku ba sai da jihadi, kuma ba a jihadi sai da shugaba. Saboda haka ku zaɓi ɗaya daga cikin waɗannan, ya tura ya ce ko Aliyu je ɗo ko Shehu Abdullahi, a zaɓi ɗaya daga cikinsu a yi masa mubaya ya zamanto amir. Shehu Abdullahi ya zaɓi ya yi masa mubaya ya ce kai ne amirul mu'mini. Shikenan ko musulmi suka bi aka rinƙa yi masa mubaya. Saboda yawa ma sai ya ce idan mutane sun zo maimakon a sa hannu, shi sai ake yin jinjina. Wannan jinjinar da ake yi ma sarakuna, asali ai mubaya ce ga Shehu. In suka zo sai ya ɗaga hannu, na yi muku mubaya a kenan. A ce haka riƙe hannun da ake wato, in suka zo suka yi haka, wato muna kan shikashikan musulunci guda biyar. To da haka ne dukkan shari'o'i na jihadi suka zo, domin yanzu an samu jama'a, an samu daula ta musulunci, da amirul mu'mini, amma kungiya ba sa launching din jihadi. Shi yasa ku duba ku ga rubuce-rubucen irin su Al-Qadi Iyad da suka yi akan yayin da al'amura suka tabarbare, yanda ake kawo gyara. Kawo gyara ta hanyar karantawa ne da kira ya zuwa ga Allah da kuma zama a cikin niyya, walakin jihadun wa niyya. In akwai jihadi da shugaba da daula, a yi jihadi. In babu, a zauna da kyakkyawan niyyar cewa duk lokacin da Allah ya kawo ya cika sharuɗin za a yi.
Na'am.
Na'am. Allah ta'ala ya ce wa in janahu lis-salmi, idan suka karkato ya zuwa ga sulhu, fajnaha laha, ku karkata ya zuwa ga sulhu din, wa tawakkal ala Allah, sannan ka dogara ga Allah. Innahu huwa as-sami'ul 'alim, lallai Allah shine mai ji ga wato abinda kuke faɗa da ku da su baki daya. Alim shine masani da abinda kowa yake cikin zuciyarsa. Saboda haka din dogara ga Allah tana da ma'ana, tunda shi ne yake da wannan, shi wanda yake da wannan sifa shi ya kamata a dogara gare shi, ba kan dabararka ko iyawarka ba. Wato Allah ta'ala yake da abokan gaba za su karkata, za su ce to a zo a yi sulhu, to kada ka ce ba za a yi sulhu ba, tunda ba wanda yake fa'idantuwa da sulhu da zaman lafiya irin addinin musulunci. Dan idan aka yi sulhu, to kenan an ce a kyale kowa ya shiga addinin Allah, a kyale duk mai kira ya kira zuwa ga addinin Allah. Kaga lokacin da aka yi sulhu na Hudaybiya da tsakanin Annabi sallallahu alaihi wasallam da mushrikai, aka yi shekara 10, cewa kyale duk wanda zai shiga addinin musulunci ya shiga, da duk wanda zai yi alkawari da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi alkawari da shi. Saboda haka kabilun Larabawa da suke jin tsoron Quraishu yanzu suna da dama, suna da dama su shiga musulunci, kuma suna da dama su yi alkawarin zaman lafiya da Annabi sallallahu alaihi wasallam. Mutane suke ta shiga addinin musulunci a lokacin, su da kansu suka zo suka ce ai, su da kansu suka zo wannan sulhun suka ce a warware. Dan ɗaya daga cikin abinda suka ce shine idan musulmi ya gudo daga Makka ya tuho wajen Annabi sallallahu alaihi wasallam, a mayar musu da shi. Amma idan musulmi daga Madina, daga wajen Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tafi wajen kafirai, kada a dawo da shi. Annabi ya ce ya yadda sallallahu alaihi wasallam. Sai ga Abu Jandal ya tuho a cikin ankwa, sai suka ce wannan a kansa za a fara ɗabbaƙawa. Sai su ai ba a riga ma an gama sulhun ba, suka ce a kansa za a fara ɗabbaƙawa. Musulmi hankalinsu ya tashi, ya ga ya shiga cikin azaba, ya samu da kyar ya fanso kansa. Amma Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a je da shi, ku kyare shi, Allah zai sa masa mafita. Sai gashi aka samu ƙabiyar Abu Basir. Abu Basir ya tsere ya gudo, suka zo suka ce a mayar da shi. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya danka shi, sahabbai ba sa so, amma haka ya danka shi. A hanya ya samu ya ce kaga takobin nan naku ko yana da kyau mu gani, sai ko aka bashi, ya fille ma ɗaya kai ɗaya ko ya sha da kyar, ya koma wajen Annabi sallallahu alaihi wasallam. Da aka je, sai Abu Basir ya ce ma Annabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, ka cika alƙawarinka, ka danka shi zuwa ga wajena, Allah ne ya sanya mun bafta. Saboda haka baka warware sulhun da ke tsakaninka da su ba. Saboda haka a kyale shi. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kyale shi, sai ya je ya zauna a can wajen Saiful Bahar, wajen hanyar da take da ayarun su yake biyowa ta gefen teku. Ya kirawo dukka, ya ce ma, ya tura a gaya ma musulmi, duk wani wanda ya gudo kada ya tafi wajen Annabi sallallahu alaihi wasallam, don in ya tafi mai da shi maka za a yi bisa alkawari da aka yi. Ya tuho wajensa. Saboda haka sai ya tattara mutane, sai gashi dukkan tijarar da take biyowa ta nan wajen a cikin hadari take. Sai su yi musu kwantan bauna, su kwashe dukiyarsu, su kashe na kashewa. saboda haka da kansu Quraysh suka ce ma Annabi sallallahu alaihi wasallam da Allah ka tattaro su su dawo wajenka, ba za mu ce ka kawo su wajenmu ba. Kaga su suka warware wannan alƙawarin, su da kansu ba su yi aiki da wannan ba. To musulunci ya fi kowa fa'idantuwa da halin zaman lafiya. Shi yasa yanzu irin abubuwan da wato baƙi addinin musulunci abinda suka koyi yi kenan, su kawo ma musulmi tashin hankali, a sanya ma musulmi wato tsageranci da jin cewa da hamasa. Hamasan nan kuma idan ba a samu an yi mata kyakkyawar wato in ba a samu an yi mata kyakkyawar taujihi ba, malamai suna nan su yi amfani da wannan karfin a fuskantar da shi wajen abin da zai taimaki addini, to barna za ta zamanto. Yayin daga cikin barnar shikenan sai a soma tashin hankali da rashin zaman lafiya, sai ya zamanto kan cewa an daina wa'azin, an daina karatuttukan, to abin da maƙiya musulunci suke so kenan. Kaga haka suka yi a Algeria, sai da aka yi shekara 20 ana zubar da jini a Algeria. Ba a maganar karatuttuka, ba a maganar yaɗuwar addini, ba a maganar wa'azi. To irin abin da suke so kenan a yi mana anan. Ya zamanto ƴan jama'atul wa'z wal irshad da ƙungiyoyin wa'azin magudawa da suke suna shigar da mutane addini, da ƴan uwanmu da suke can south south suna shigar da mutane addinin musulunci, da ƙasashen Ibo da suke shigar da addinin musulunci, ya zamanto ba su da wannan ƴancin. Saboda me? Saboda an kawo an tada zaune tsaye. Amma da za a zauna lafiya, ba waɗanda za su samu, ba wanda yake samun fa'ida da zaman lafiya irin musulmi. Ku tsaya ku karanta tarihin Najeriya. Daga lokacin da aka yi sulhu da Turawa, aka zauna aka yadda da mulkin nasu akan ba'a so, su sultan Atahiru su waziri na Sokoto a lokacin da suka shiga cikin wannan ittifaqiyar, suna ganin wannan lalura ce, illa an da la yattakhidhu almu'minuna alkafirina awliya'a min duni almu'minin wa man yaf'al dhalika falaysa min allahi fi shay'in illa an tattaqu minhum tuqa. Suka saboda wannan tsoron ne suka ce to bari mu sulhu ba dan mun yadda da mulkin su ba, dan bisa dole. Wannan sulhun da aka yi aka suka yadda suka zauna a cikin ƴan waɗannan shekarun zuwa samun ƴancin kai har zuwa mutuwar su premier, iya adadin mutanen da suka shiga addinin musulunci kusan ya fi adadin da aka shiga addinin musulunci shekara 2000 da suka wuce kafin nan. Wanda suka yi dirasa akan wannan sun san wannan kabilan Igala lokacin da kusan gabaki da yawan suka shiga addinin musulunci, cikin kabilun Tibi da ƴan Jukun da wurare da dama inda da addinin musulunci bai kai ba, duk albarkar wannan zaman lafiyar mutane suka rinka shiga musulunci. To shi yasa Allah ta'ala yake nuna mana cewa addinin musulunci ba addinin wato tada zaune tsaye ba ne. In aka ce ai sulhu a zauna lafiya, aka ce ku yadda. Amma ayar da Allah ta'ala yake cewa wala tahinu wa tad'u ila salmi wa antumul a'law, kada ku karaya ku rinka kira kan cewa a zo ayi zaman lafiya alhali ku ne a sama. Ana nufin yayin da musulmi suke da ƙarfi sun yi rinjaye akan kafirai, babu wata maslaha a cikin sulhu, to bai kamata su rinka kira a ce a zo ayi sulhu ba, domin wannan rauni ne. Amma idan koda suna da ƙarfi suka ga kan cewa akwai maslaha a cikin sulhu da wani abokin gaba, su kansu su ce ayi sulhu din. Domin kun ga wannan ayar zahiri cewa take yi kada ku nema, in an neme ku an karkata ga sulhu kuma ku karkata. Ita kuma ayar suratul Muhammad sallallahu alaihi wasallam cewa take kada ku nema ayi sulhu. To kun ga kenan waɗansu sai su ce musulmi bai halatta su nema ayi sulhu ba, sai dai in an nemi su yi sulhu su karɓa ayi sulhu din, amma su kada su nema ayi sulhu musamman yayin da suke da ƙarfi. To malamai suka kayyade wannan da cewa idan ya zamanto babu wato maslaha a cikin yin sulhu ne, domin Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi sulhu yayin da yake da cikakken ƙarfinsa, yayi sulhu ya karbi jizya daga Nasara na Jiran da suka zo masa. Wannan yana daga cikin sulhu a lokacin nan dukkan kasashen Larabawa duk an musulunta a cikin jaziratul Arab. Yayi sulhu da ahlu Khaybar bayan ya riga ya samu nasara a kansu, amma ya yi sulhu tare da su. Saboda haka wannan ya nuna kan cewa ko da ana da sulhu, idan musulmi za su yi sulhu kada ya zamanto saboda rauni ne. Tunda Allah ta'ala ya ce wala tahinu wa tad'u ila salam, kada ku karaya ku rinka kila kan ayi sulhu, wato kada ku karaya ku ji tsoro. Kada sulhun ya zamanto inda musulmi suke neman sulhu saboda rauni ne. Idan suna yin sulhu saboda wata hikima ne yayin da suke da ƙarfi, to wannan ya halatta su ce a zo ayi sulhu. Amma fa idan aka kira su su yi sulhu mutlaqan, Allah ya ce ku karkata zuwa ga sulhu. Amma a cikin wannan karkata ku dogara ga Allah, domin me wannan togaciya ce ga cewa zai iya yiwuwa wannan uslubi ne na uslubin kafirai, domin wato kamar yanda suke warware alƙawari wato ta hanyar ha'inci ba tare da musulmi sun sani ba su warware alƙawari domin su kawo wa musulmi hari ba zato to wani lokaci kuma za su zo su ce muku ai sulhu idan aka yi sulhu yayin da kuka ce ku kun yi sulhu din su kuma suna yi muku wani mummunan shiri ne makarkashiya ce suke yi da wani makirci don su samu kun sake kun miƙe kafa su kawo muku hari to shine sai Allah ya ce wa tawakkal ala Allah ka dogara ga Allah ko da suna da mugun nufi sai dai kai sulhu ka dauke su a bisa zahiri batini kuwa ka fawwala al'amarinka ga Allah domin shine mai jin abin da suke faɗa yayin da suka ɓuye suke magana kuma shine masanin abin da zukatansu suka kullata na mugun nufi to ka dogara gare shi wa in yuridu an yakhda'uka idan suna nufin su yaudare ka yayin da suka yi kira zuwa ga sulhu fa inna hasbaka Allah to Allah ya ishe ka huwa alladhi ayyadaka bi nasrihi Allah shine wanda ya karfafa ka da nasararsa wa bil mu'minin kuma ya karfafa ka da mu'minai wa'allafa baina qulubihim ya hada zukatansu wato ya hada zukatansu akan san juna da hadin wato da kalma ta zamanto daya law an faqtama fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim da ka ciyar da abin da ke cikin kasa gabaki dayanta ba za ka hada zukatansu ba walakin Allah allafa bainahum amma Allah sai ya hada zukatansu innahu azizun hakim Allah mabuwayi ne ba abin da yake gagararsa hakimun mai hikima ne ya san hanyoyin da zai ya san hanyoyin da za su tabbatar da maslaha a inda maslahar take a cikin wannan kun ga akwai nuna ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya riko da asbab amma ya dogara ga Allah suna da mugun nufi suna nufin su yaudare ka to kai dai ka bi umarnin da Allah ya ce maka amma ka dogara ga Allah kan cewa shine zai maka maganin wannan yaudarar taku to sai Allah ya tunatar da shi kuma da irin ni'imar da ya masa cewa shine wato abinda zai sanya ka dogara ga Allah shine cewa Allah madaukakin sarki shine wanda ya karfafa ka da nasararsa kuma ya karfafa ka da mu'minai nasara Allah ita ce wadda take zuwa ba tare da ka san sababin ba mu'minai kuma kana gani su ne suka zo suka kasancewa su kare ka Allah ya karfafa annabi sallallahu alaihi wasallam da mu'minai wata ran yana bacci ya kasa cikin dare sallallahu alaihi wasallam saboda rashin aminci da halin Yahudawa da sauran makiya addini bacci bai zo masa ba sai ya ce ina ma a samu wani daga cikin bayin Allah ya zo ya kare ni a wannan dare lokacin wallahu ya asibuka minan nas bata sauko ba sai Sa'ad ibn Abi Waqqas sai gashi ya ji shi yana tafiya ya ce wane ne ya ce Sa'ad ne to sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya bacci cikin nutsuwa ya tabbatar ga musulmi wanda suna nan suna kare shi to haka mu'minai suka kasance tare da annabi sallallahu alaihi wasallam ba wanda ya isa ya taba shi sun fanshe shi da dukiyarsu da ƴaƴansu ka duba ka ga irin Talha ibn Ubaydillah hannunsa shanyewa yayi saboda kare kibau daga annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin yakin Uhud sun tsaya ƴan kadan ne lokacin yakin Uhud tare da annabi sallallahu alaihi wasallam kar wani abu ya same shi amma su komai ya same su babu garkuwa da zai kare kibbau hannunsa ya rinka yi haka yana kare kibbau hannunsa ya shanye hannun Talha har ya mutu da haka ya shiga kabarinsa hannunsa ya shanye kun san shanyewar hannu paralyzed haka hannunsa ya zama da Zubair ibn al-Awwam shi ma a nan wajen yake cewa sau uku annabi sallallahu alaihi wasallam yana tattara min iyayensa yana cewa fidaka abi wa ummi mahaifina da mahaifiyata su zamanto fidda'u gare ka to haka mu'minai kun ga Allah ya karfafa annabi sallallahu alaihi wasallam da mu'minai to daga cikin karfafa su da ya kuma ya hada zukatansu wannan ba abin da yake ba wanda yake da ikon yayi wannan sai Allah zukata su hadu akan soyayyar juna akan kalma guda daya Allah ne yake yin wannan gashi Allah ya ce da ka batar da dukkan abin da kake da shi a duniya ba za ka iya hada zukatansu ba saboda haka da mutane za su gane wannan sai su huta musamman ƴan siyasa sai su yi amfani da kuɗi domin su so asusu domin su haɗa zukatan mutane kan asusu ba san ko wannan Allah ne yake bayarwa ba kuɗi ba zai kawo wannan ba ka ba su lokaci ɗaya sai su ce ba ma yi ko ba yadda za ka yi da su ba sa yi ɗin amma yanzu dubi Ali ibn al-Husayn Zain al-Abidin saboda imama ta addini Hisham ibn Abdul Malik yana yarima ne jiran gado ya zo zai yi tawafi a Ka'aba sai ɗan gadi sun tuttura mutane sun tuttura mutane sannan zai je ya sumbaci Hajarul Aswad. Amma sai ya ga Ali ibn al-Husayn idan ya zo ba wani ɗan sanda da ke tare da shi, kawai sai ga mutane an dare an kauce an bashi ya je ya sumbaci Hajarul Aswad. Sai ce wai wane ne wannan ne da wani raini? To shi ne farazza ga wannan kasida ta sa mashhuriya, hadha alladhi ta'rifu al-bathaa'u wa athahu wal baytu ya'rifuhu wal hillu wal haram. Wannan shi ne wanda kasar Makka ta san takunsa, ɗakin Allah ma ya san takunsa, hillu wajen harami ya san takunsa, harami ma ya san takunsa. Hadha ibn Fatimatin in kunta jahilahu bi jaddihi anbiya'ur rusul qad khutimu. Wannan shi ne dan Fatima in baka san shi ba, da kakansa ne akai, kakansa shine cikamakin annabawa eh be shi. To kaga wannan Allah ne kawai yake kawo wannan. To Allah haka yayi ma Annabi sallallahu alaihi wasallam da duk waɗanda suka bi tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akan sunna, haka Allah madaukakin sarki zai ba su wannan. Wannan minna ce babba wanda Allah madaukakin sarki ya tunatar da Annabi sallallahu alaihi wasallam. Na'am.
Ya ayyuha an-nabiy hasbuka Allahu wa man ittaba'aka minal mu'minin. Ya ayyuha الذي يحرج المؤمنين على القتال إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مئتين وإن يكن منكم مئة يغلبوا ألفا بأنهم قوم لا يفقهون. الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم مئة صابرة يغلبوا وإن يكن منكم ألف يغلبوا ألفين بإذن الله والله مع الصابرين.
الله يقول يا أيها النبي حرد حسبك الله. يا كيوانا النبي الله يا إشي الله نيم مي إسكا الله نيم إشنكا ومن اتبعك من المؤمنين كما الله ne maishin waɗanda suka bi ka daga cikin mu'minai. Wannan shine tafsiri sahihi ingantacce. Akwai wani wato ya ayyuhan nabiyyu hasbuka Allahu wa hasbu man ittaba'aka min almu'minin, saboda aka atfi din akan wato akan jumlar hasbuka din ne. Hasbuka Allah wa hasbu man ittaba'aka min almu'minin, Allah ya ishi Allah ne maishin ka kuma Allah ne maishin waɗanda suka bi ka daga cikin mu'minai. Atufi ne akan al-hafid, wato shi akan hasbu ba akan jumla ba, afwan da nace jumla. Wadansu sun ce ya ayyuhan nabiyyu hasbuka Allahu wa man ittaba'aka min al-mu'minin, ai kama wato ya ayyuhan nabiyyu hasbuka Allahu wa hasbuka man ittaba'aka min al-mu'minin, Allah ya kai wannan annabi Allah ya ishe ka kuma wadanda suka bi ka daga cikin mu'minai su ma sun ishe ka. Wato Allah ya ishe ka ne kare ka, haka mu'minai ma sun ishe ka masu kare ka. Saboda suka ce wannan shi ne ya fi dacewa da larabci, saboda a ciki ba zai yiwu an saba ka'idar larabci ba. Amma idan ka ce hasbukallahu wa man ittaba'aka minal mu'minin, kana nufin hasbukallahu wa hasbu man ittaba'aka minal mu'minin, ka'idar larabci idan kai atafi akan wato damiri wanda yake majruri ne, to dole sai ka sake maimaita abin da ya masa jarra, kamar ka ce marartu bihi wa bi zaidin, ba za ka ce marartu bihi wa zaidin ba, sai dai ka ce marartu bihi wa bi zaidin. To nan tunda ba a ce wa hasbu man ittaba'aka min almu'minin ba, suka ce wannan ya saba ka'idar larabci. Shine Ibn Malik yake cewa audu khafidin lada afin ala damiri khafdin laziman qad ju'ila. To sai Ibn Malik ya musu raddi akan wani, yace wa laysa indi laziman id qad ata fi an-nadmi wan-nathr as-sahih muthbata, wannan ba lazimi bane malaman nahwu da kuke faɗa, domin ya zo a cikin waƙen Larabawa, kuma ya zo a cikin magana wadda take ta zube ingantatta, shi ne Alƙur'ani. A ƙira'ar Hamza Allah ta'ala ya ce wattaqullaha alladhi tasa'aluna bihi wal arham. Ƙira'ar mu sab'iyya shi ne wattaqullaha alladhi tasa'aluna bihi wal arham, ko to Hamza sai ya karanta ta wattaqullaha alladhi tasa'aluna bihi wal arham, ba a ce wa bil arham ba. Kaga inda wannan ka'idar tasu, dole ce da Qur'ani sai ya ce kenan wattaqullaha alladhi tasa'aluna bihi wa bil arham. To amma da yazo da wannan qira'a wacce take sab'iyya ce tabbatatta, ya nuna kan cewa wannan ka'idar ba dole bace, shi yasa dan Malik ma ya tafi akan cewa walaysa indi laziman, wannan ba lazimi bane. Kuma abin da yasa wannan fuskar ta zamanto ita ce ingantatta, saboda alhasbu, dogaro ga Allah, yana daga cikin khasan sifa ta Allah jalla wa ala. Allah yakan hada abu ya ce annabi sallallahu da shi da annabi duk sun yi abin da zai iya yiwuwa a danganta shi da annabi sallallahu alaihi wasallam. Amma alhasbu ba a danganta shi, ba da kariya ba a danganta shi ga wani umba ga Allah ba. Shi yasa Allah ta'ala ya ce alaysa Allahu bikafin abda, Allah ba shi ne mai isan bawansa ba, ma'ishin bawansa, Allah shi ne kadai ma'ishin bawansa. Kaga a cikin suratul tauba wannan ita ce ta bayyana hujjar ɓalo-ɓalo. Allah ta'ala ya ce walau annahum radu ma atahumullahu wa rasuluhu, kaga ya ce walau annahum radu ma atahumullahu wa rasuluhu, da sun amince sun yarda da abinda Allah da manzansa ya basu. Kaga abin aina Allah ne, amma saboda annabi sallallahu alaihi wasallam mai rabawa ne da sunan Allah, sai aka ce shi ma ya bayar. Wa qalu hasbunallahu sayu'tina Allahu min fadlihi wa rasuluhu, kaga daga nan ba a ce wa qalu hasbunallahu wa rasuluhu ba, sai aka ce sai kuma suka ce hasbunallahu, Allah ne ma'ishin mu, sayu'tinallahu min fadlihi wa rasuluhu, Allah da manzansa za su bamu daga cikin falalarsa. Kaga daga cikin falalar Allah ce, amma sai aka ce Allah da manzansa za su bamu, nan domin ya halatta ai musharakar wani Allah tare da Allah, saboda ta babin asbab ne. Amma wajen da yake babu asbab a ciki, abin wato kariyar Allah babu asbab a ciki, domin Allah yana bada kariya da izzarsa da kudurarsa, ba wani sababi da zai kawo da shi ne yake kare mutum da shi, sai ake dangana shi zuwa ga Allah. Shi yasa Allah sai ya ce wa qalu hasbunallah, kuma suka ce ma'ishin mu shi ne Allah. To shi yasa ba zai yiwu ba a ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah yana tatar da shi kan cewar kamar yanda Allah shi ne ma'ishinsa, haka ma mu'mine su ne ma'ishinsa. Kalla, ba haka bane. Wato ma'ana Allah ne ma'ishinka ya Rasulullah, kuma Allah ne ma'ishin wanda suka jika daga cikin mu'mini. Wannan ita ce fassara wato sahihiya wanda Imam Ash-Sha'bi da Hammad ibn Zaid suka tafi akai, sabanin fassara ta farko da muka ambata wanda Hassan al-Basri ya zaba daga cikin malamai magabata, su ma suna da nasu taujihi din, amma wannan shine sahihi, saboda wannan ma'ana ta aqida ne muka ambata. Allah ta'ala ya ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam, Allah shine mai bashi kariya. Kun ga wannan tamkar, wallahu ya'sibuka minan nas, Allah zai tsare ka daga mutane. Lokacin da wannan aya ta sauka, sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masu gadinsa kowa ya tafi gida ya bace, kada wani ya gadi, Allah ya ce shine, saboda haka babu wanda zai iya masa. Shi yasa wani da yazo ya ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam, na zo ne da niyyar cewa zan kashe ka, yake cewa ba za a sallata ka a kaina ba, ko da kayi nufin kai ba za a sallata ka a kaina ba. Ya gaya masa ga irin abubuwan da yazo da shirin da shi, kuma ya san cewa bai magana da kowa ba da shi, daga shi sai Allah ya san wannan, sai gashi ya musulunta, ya zo da niyyar ya kashe annabi sallallahu alaihi wasallam. To wannan Allah madaukakin sarki ya tabbatar masa da wannan matsayi na annabi sallallahu, ya tabbatar masa da wannan falala, kuma yayi ma mu'minai albishir da cewa su ma mu'minai Allah ne ma'ishin su, wato Allah ne zai ba su kariya. A cikin wannan akwai kwadaitarwa kan mu kyautata zato ga Allah, kuma mu godiya gare shi, mu kasance tare da shi tunda ya ce ya ishe mana, ya isar mana. In Allah ya isar maka, Allah ta'ala ya ce wa man yatawakkal ala Allah fa huwa hasbu, duk wanda ya dogara ga Allah to Allah ya isar masa, Allah ya isar maka komai, komai da zaka iya surantawa Allah shine ma'ishinka. To sannan Allah ta'ala ya ce ya ayyuhan nabiy harribil mu'minina ala al-qital, ya kai wannan annabi ka zaburar da mu'minai zuwa ga yaki. In yakun minkum 20 sabiruna, idan akwai mutum 20 masu hakuri a cikin ku, yaglibu 200, za su galaba akan mutum 200. Wa in yakun minkum 100, idan kuma akwai 100 a cikin ku, يغلب ألفا من الذين كفروا ذاتي جلبا أكن جبو ندقى وأن دسر كافرتا ذلك بأنهم قوم لا يفقهون دمو وأنك حكلي سبو دسو متانيني وأن دباسا فهمتا معنى باسا فهمتا من يساسيكي ياكي كوكا مسلمي كنا فهمتا شوى كنا ياكي نيزن أوفك الدين الله كنا ياكي نيزن كسامو إهدى الحسنيين إما نصرى دقنيمة وإما متوى دشهادة سبو دهك كوكا دفهمتا كنا يهدث أيديولوجي wanda yake wannan bambanci ne da yake nuna kan cewa duk wanda yake yaki bisa ideology yana da karfi da kai da kake yaki ba bisa ideology ba baka da shi in yana da fahimta kuma shi yasa koyaushe ake cewa waɗanda suka yi kuskure suke yaki bisa wata aqida karkatatta ba za ka farar ba za ka kawo karshen rigimar su ba ta hanyar karfin soja sai ka yi amfani da abin da zaka warware wannan mummunan fahimtar tasu wannan aqidar ka fitar da ita daga cikin zuciya wannan karkatattar aqidar ka fitar da ita daga cikin zukatansu to kaga Allah madaukakin sarki ya tabbatar mu da mu'minai cewa dalilin karfin su da hazza su zaman to kan cewa mutum daya zai galaba akan mutum goma shine cewa su suna da sifa na farko haƙuri in yakum minkum mi'atun sabira in yakum minkum mi'atun sabira in yakum minkum 20 sabiruna in akwai 20 masu haƙuri wa in yakum minkum 100 ba a faɗi haƙurin ba a can saboda ittifa'an da ambatonsa a wajen 20 din cewa dole su fanti da wannan sifa ta haƙuri me yake sanya haƙuri ka tsare ranka akan cewa ka san akwai abin da zaka samu a gaba to wanda shine fiqihu shine fahimta su ga kafirai ba su da wannan domin ba su da fiqihu din ba su da fiqihu na addini sannan Allah ya ce al'ana haffafa Allahu ankum yanzu ishara ne ga lokacin saukar wannan hukunci wato maslaha ta hukunta kan cewa abin ya zamanto ba yanda da yake bane na tsanani a yanzu Allah ya sauƙaƙe muku wa alima anna fikum da'afa kuma ya san akwai rauni tare da ku fa in yakum minkum mi'atun sabira to idan akwai mutum 100 masu haƙuri daga gare ku yaglibu 200 za su galaba akan 200 wa in yakum minkum 1000 idan akwai 1000 daga cikin ku yaglibu 2000 bi idnillah za su galaba akan 1000 da izinin Allah wallahu ma as-sabirin Allah yana tare da masu haƙuri wannan a matsayin illa ne wato domin Allah yana tare da masu haƙuri shi yasa karancin su ba zai zamanto rauni ba sai su galaba akan wanda suka fi su yawa Allah ta'ala anan ya ce yaglibu 2000 bi idnillah yace da izinin Allah amma wajen wato yayin da ninkin ya zamanto 10 bai ce bi idnillah ba amma yayin da ninkin ya zamanto 2 yace bi idnillah me hikimar wannan saboda abin da yasa yace bi idnillah cewa yayin da ya zamanto kaɗan mutum 10 za su galaba wato mutum 100 za su galaba akan 200 mutum 1000 za su galaba akan 2000 kaga wataƙila mutum za ka ɗauka cewa ai wannan inda ba faɗi bi idnillah ba wato saboda bambancin ba shi da yawa don haka wataƙila dabarar su da ƙarfin su zai iya ba su wannan nasara sai Allah ya ce a'a hatta lokacin ma bi idnillah ne to tunda ko wannan idan ninkin sau 2 ne sun samu galaba bi idnillah yayin da ninkin ya zamanto sau 10 shine min babu aula ya zamanto bi idnillah wannan ya daga cikin abinda wanda suke cewa ba a kiyasi a cikin alqurani duk wannan duk abinda yake kayar da su ne wannan kiyasul aula ne wato min babu aula ya zamanto kan cewar waɗanda suke an fi su sau 10 in sun ci nasara za su ci nasara ne da wato izinin Allah a wannan aya ta nuna hukunci ne na yaki wanda ya nuna kan cewar musulmi a wajen yaki ba za a farkon al'amari idan sun haɗu da makiya idan sun kai ninkin su sau 10 to bai halatta su ce ba za su iya yakin su ba dole su yake su to sannan sai sauki ya zo daga Allah aka ce in sun ninka su sau biyu to shine za su iya samun galaba akan su amma in ya fi haka suna da uzuri kenan ba sai sun yi musabara ba sai sun dage sun yi yaki akan wannan ba duk da yake idan suka yi din haka ba wai sun aikata haramun bane in suka yi bisa karfin zuciya ba wai bisa haramun bane ma'ana wato ba a kallafa musu cewa wajibi ne sai sun fuskanci mutanen da suka fi su yawan da sun ninka su sama da sau 2 ba to wannan yana daga cikin abin da yake nuna mana cewa alqur'ani yana tafiya tare da wato maslaha ne da kaga daga farko yayin da ake buƙatar wato azaburar da mutane kan su tashi yaki ake nuna musu ko mai karancin su su tashi su fuskanci makiya Allah. Amma da ya zamanto cewa sun samu a yawan su ya so makara a raunin su ya bayyana, kuma yanzu sun yi yawan da za su iya raba kansu wajen jihadi, sai aka sauƙaƙa musu. Kuma wanda ya nuna kan cewar Al-Qur'ani yana tafiya da cancanzawar hukuncinsa gwargwadon abin da lokacin saukarsa ya dace na maslaha. Amma wani lokacin sauka Al-Qur'ani ne, yanzu ba za ka ce maslaha ta zo za ta canza abin da aya take hukuntawa ba. Shi Qur'ani zai iya yin shafa hukunci yayin da yake sauka, amma bayan Al-Qur'ani ya riga ya gama sauka, wani ba zai zo ya ce wani abu ya shafe, wata maslaha ta shafe hukuncin Allah ba. Duk maslaha inda za ta canza hukuncin Allah, to Annabi sallallahu alaihi wasallam Al-Qur'ani ya saukar da ita, ko Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗe ta. Idan kuma ba mai shafe hukuncin Allah ba ce, mai sanya tasisi ne, to an yi ishara ga yanda abin yake. Amma ba a shafe hukuncin Allah bayan tafiyar Annabi sallallahu alaihi wasallam. Wannan shafe hukuncin Allah tabbas ne, ya tabbata. Wannan ɗaya daga cikin misalai ne cewa gashi aya ta sauko ta farko ta bayyana hukunci, ayar da ke bunta ta shafe hukuncin ta farko ta tabbatar da wani hukunci. Tunda ka ga na farko cewa akai idan mutum goma ne, to dole za su tsaya su yaƙi da mutum 100, sai aka canza aka shafe wannan hukunci aka ce a'a, idan mutum 100 ne su yaƙi da za su iya yaƙi da 200, aka kawo sauki. To wannan shine wato nashu min al-asqal ila al-akhaf, daga abin da yafi nauyi ya zuwa ga abin da yafi rashin nauyi. Wani lokaci yakan zo akasi daga abin da yake mai sauki zuwa abin da yafi tsanani, kamar wajen sallah. Kun ga da sallah, yanda ake yin sallah akwai sauƙaƙawa, ana magana in ana sallah. Idan mutum ya zo zai ce raka'a nawa aka yi, sai a gaya masa, sai ya shiga, sai raka'ar da ake bi, sannan sai ya shiga a ci gaba da sallah da shi. Saboda haka wani daga cikin a'rabi ya zo ya shiga cikin sallah, ya ji an yi atishawa, sai ya ce masa yarhamukallah, sai aka ga ana hararsa, sai musu raddi, ya ce me kuke hararata? Sai shi bai san cewa yanzu ba a magana ba, an canza hukunci. Sai da aka gama tukuna, sannan yake ya ce Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kira shi ya ce wannan sallar da kake gani, magana zance zantuntuka na mutane ba sa cancanta a cikinta, zikiri ne da karatun Al-Qur'ani da tasbihi. To sannan ya san cewar yanzu ashe al'amari ya canza. Haka zalika wajen shan giya, kaga da hafif ne, da an kyale mutane su rinka shan giya, aka hana su shan giya lokacin sallah, a ce in lokacin sallah yayi, in kun sha giya kun bugu kada ku zo sallah. Duk da haka ba a hana su ba, sai da tunna suratul ma'ida, wadda ke tana daga cikin surori da suka zo na kusan karshe, ta zo ta ce a su daina. Fahal antum muntahun, suka ce intahaina. To kaga daga abin da yake mai sauki da an ba su dama ya zuwa ga abin da yake shine mai tsanani. To wannan kaga aka sice daga abin da yake mai tsanani zuwa abin da yake mai sauki. Wani kuma yakan zo daga abin da yake makamanci zuwa wani abu wanda yake makamancinsa. To duk waɗannan akwai misalai wanda suke nuna akwai wannan shafa hukunci a cikin Al-Qur'ani da a cikin sunnar Annabi sallallahu alaihi wasallam. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi ma yakan yi nasu, kamar yanda yake cewa kuntu nahaitukum an ziyaratil quburi ala fazuruha, dana hana ku ziyaran makabarta, yanzu ku ziyarci makabarta. Yace dana hana ku yi tsini a cikin salka, saboda zafin zai sa nan da nan ta iya zamantowa giya. Amma yayin da ya zamanto mutane sun fahimci meye giya, meye ne sanya maye, sai yace fambizu fil asiyati kulliha, ku je ku yi tsini a cikin dukkan nau'i na wato jaka, na salka, na kwano, na wanda ma aka sanya masa kwalta a ciki, aka yi masa wato aka shafe cikinsa, duk ku yi a komai. To duk wannan yana nuna mana yadda shari'ar Allah take, shari'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wadda take ba daskararriya ba ce, tana canzawa yayin da yanayi ya canza na al'umma. To abinda yasa ba aka rufe kofar nasu bayan mutuwar Annabi sallallahu alaihi wasallam shine dukkan ummahatul ahkam an tabbatar da su, ba a bukatar a sake wannan nasu din. Kuma ba a sanya ta yadda ta zamanto ikikaka, yanda ba za a iya yin ijtihadi sabo ba akan abinda yazo wanda yake da babu shi. amma ya tabbatar mana da kan cewa dukkan ijtihadin da za a yi baya bukata ba sai ya kai ga a shafa hukunci a kawo hukunci daban ba, don ba wanda zai shafa hukuncin Allah sai Allah, ba wanda kuma zai kawo wani hukunci ya bashi tsayin matsayin hukuncin Allah sai Allah. Saboda haka ijtihadi ba zai iya yin wannan ba. To a cikin wannan ya kamata mu fahimci hikimar da ke cikin shari'ar musulunci, kuma abinda malamai suke yi ba shafa hukuncin Allah suke ba, ba canza hukuncin Allah suke ba, bayyana hukuncin Allah suke da tabbatar da hukuncin Allah akan dukkan waƙi'a idan ta zo. To a wannan kuma ya nuna mana yanda addinin musulunci ba addini ne wanda yake yana da alaka da kawai rayuwar mutum a cikin masallaci ba. Ku duba duk waɗannan hukunce-hukunce na daula ne, abin da ya danganci alaƙar daula da wata daular, abin da ake ce ma international relations, alaƙa tsakanin ƙasashe, alaƙar diplomasiya. Gashi ake gaya ma Annabi sallallahu alaihi wasallam ga yanda daular ku za ta kasance idan kun shiga, idan za ku yi yaƙi ga yanda za ku kasance wato a cikin wajen yaƙi, ga yanda za ku yi abin da ake kira deterrence, wato matakan da za ku ɗauka da za ku tsare kanku daga abokan gaba ba tare da kun yaƙe su, shine wanda ake cewa kalmar da nake nema kenan ta ɗazu wanda suke faɗa yanzu a cikin sha'anin harkar yaƙi, deterrent force, ƙarfi wanda yake hana a zo a takale ka ko a kawo maka hari ba tare da ka kai hari ba, amma ka zamanto kana cikin shiri da tanadin da za ka sa barazana a cikin zukatan abokan gabanka. To kaga duk wannan abu ne wanda yake ya danganci daula, kuma ake bada wannan hukunci domin a nuna kan cewa addininmu ba addini ne na kawai wanda ake a masallaci ba, addini ne wanda yake akwai siyasa a ciki, addini ne wanda yake akwai tsarin soja a ciki, addini ne wanda yake akwai tsarin diplomasiya, addini ne wanda yake akwai daula, addini ne wanda yake akwai kasuwanci, akwai auratayya, akwai dukkan al'amuran rayuwa, dukkan su addininmu ya zo domin ya tabbatar mana da shi. Wannan sura ta kunshi wannan, yana da kuma muhimmanci saboda waɗansu suna ganin kan cewar waɗansu suna zafafa akan sha'anin addini. Me ya haɗa addini da sha'anin harkar siyasa? Wai dan ƴan uwa, ƴan ikhwanul muslimun sun shiga cikin siyasa, sun yi nasara, sun kafa daula, sun kafa hukuma a ƙasar Misra. Lokacin da aka zo aka yi ku, aka yi amfani da ƙarfin soja, aka kwace mulkin daga hannunsu, aka kama shugaba Muhammad Mursi aka kulle shi. Daga cikin waɗanda suka rinka tafi suna murna akwai shugaban daular Syria, Bashar al-Assad, wanda yake zindiki ne saboda ɗan abinda ake ce ma alawiyin ne, waɗanda suke a cikin shi'ar ma su sun fi wato fita daga siratul mustaqim fiye da ƴan shi'a. Sai ke cewa wannan ya nuna abinda suke faɗa daidai ne, cewa duk wanda yake zai sanya siyasa a cikin addinin musulunci ba zai samu nasara. Ikhwan sun sanya addinin musulunci ba ruwansa da siyasa, sun ɗauko addini sun sa shi cikin siyasa. To yanzu wannan wato su suna ganin cewar a kyale su yanda suke so a cikin mulki, kada a kawo musu addini. In addini ne a je a yi a cikin masallaci, amma kada a kawo shi a cikin harkar mulki. To ba su karanta suratul anfal ba? Sun ga yanda Allah maɗaukakin sarki yake ba mu Annabi sallallahu alaihi wasallam umarce-umarce na siyasa, na mulki, na yadda za a gudanar da al'umma, yadda za a gina daula, yadda daula za ta kare kanta, yadda daula za ta yi alaka da wata daular. To wannan shine shari'ar musulunci. Wanda zai karɓe ta a haka ya karɓe ta, wanda ba zai karɓe ta a haka ba kuma ya san cewa ba shi da wani abu a cikin harkar addinin musulunci. Domin addinin musulunci addinin Allah ne, kuma ba za a canza ma Allah yanda addinin sa yake ba. Sai dai ka yi shi yanda Allah yake so, yanda ya saukar da shi, ko kuma ka je ka nemi wani addinin daban ba addinin musulunci ba. Allah maɗaukakin sarki ya nuna mana gaskiya, gaskiya ya bani ikon binta. Allah ya nuna mana ƙarya, ƙarya ya bani ikon nisantarta. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan salihan mutaqabbala. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. اللهم اجعلنا من العلماء العاملين ومن الدعاة الصادقين اليك، واجعلنا من ائمة المتقين يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.